Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren ma a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalil duk a Jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Ka Almasi Garba, muka zo muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin Salihu Garba zai gabatar mana da shirin sa na adireshin tayi. Daga nan kuma sai shirin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da kuma sauraro kuke bayyana mana. Amma duk wa'annan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta kaca-kaca da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceton bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mindanao suka lalace, gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai laƙabin Tambin. Jami'an ayyukan gaggawa sun ce ala tilas mutane sama da 70,000 suka tsere daga gidajensu a kudancin ƙasar ta Filipino sanadiyar makwacin guguwar. Ƙasar ta Filipino kan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har 20 kowace shekara, kuma an santa da fama da nau'ukan guguwar a ƙarshen kowace shekarar.
A halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin ƙasar Philippines ta ce ‘yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a raunukan kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imani cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na hudu da zai rayu daga wannan gobarar. Magajiyar gari Sara Duterte Carfio ta ce an gaya ma ‘yan uwan ma’aikatan da suka ɓace ɗin cewa ba shi yiwuwa a samu ‘yan uwansu nasu da rai. Wutar dai ta ɓarke ne ranar Asabar, amma zuwa jiya Lahadi an shawo kanta. To amma hauhawar hayaƙi ya ci gaba da ɓulla a ginin. Shugaban hukumar kashe gobara ta Davao, Hanifris Alagano, ya gaya ma kafar labaran Faransa ta AFP cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na uku.
‘Yan ƙungiyar matasan yara maza na Boy Scout da ‘yan matan Girl Scout da ke yankin Falasino sun fara shagulgulan Kirsimeti jiya Lahadi a birnin Baitulmi, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Manja Square. Yayin faretin da suka yi da ya haɗa da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe, sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girki a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi Yesu Almasihu. To amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin Jordan, wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar Falasɗinu da duniya ke goyon baya. Don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na Manja Square na ɗauke da saƙo mai cewa har abada birnin Kudus zai ci gaba da zama babban birnin ƙasar Falasɗinu ko yankin Falasɗinu. Wannan shagube ne ga ikirarin Isra’ila na mallakar birnin Kudus, ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump makonni biyu da suka gabata, inda Trump ya ce birnin Kudus babban birnin ƙasar Isra’ila ne na har abada. Batun birnin Kudus na matuƙar tasiri a rikicin Isra’ila da Falasɗinu. Ga Isra’ila, nan ne Temple Mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin Bible mai tsarki, kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin Yahudu. To amma a yanzu masallacin Al-Aqsa na wurin, wanda hasali ma shi ne wuri na uku mafi tsarki a Islama, kuma wani abun alfahari ga Falasɗinawa.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Spain na kokarin dakatar da kurarar bakin haure da kasashen Afirka da ke dada karuwa waɗanda kan shigo kasar daga gabar kudu ko kuma kananan yankunan ta dake arewacin Afirka. Bakin haure wajen 800 ne suka ruga zuwa ga shingen dake yankin Suta ranar Juma'a. Akalla 30 daga cikin sun haye kan shinge mai tsawon mita 7 a cewar ƴan sandan Spain waɗanda suka yi nasarar koro wasu ɗaruruwan tare da taimakon ƴan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Morocco. Tunda farko a satin wato dogarawan tsaron gabar ƙasar Spain sun ceto bakin haure 60 waɗanda suka yi yunkurin ƙetare matsatsiyar mashigar ruwa da ta raba Spain da Afirka a wani kwarbabben kwalakwalin roba. Yawan bakin hauren da ke isa Spain waɗanda yawancin su ƴan ƙasashen da ke kudancin Sahara ne ya rubanyi sau 3 daga 9000 bara zuwa 27,000 a shekarar 2017 a cewar ministan cikin gidan Spain Haun Zaido.
Kasar Turkiya ta sulmi ma'aikata wajen 2700 jiya Lahadi na baya-bayan nan a korar ma'aikata da take yi a matsayin wani bangare na murkushe ɗan tayar da ƙayar baya tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan Yulin shekara ta 2016. An kori ma'aikata wajen 2,756 waɗanda suka hada da malaman jami'a da sojoji da masu aiki marundunar soji a jiya Lahadin waɗanda ake zargi da alaka da abinda gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara ke kira da kungiyar ta'adda a cewar kundin bayanai na hukuma. A ƙarƙashin dokar da aka kafa bara bayan yunkurin juyin mulkin an kama mutane sama da 50,000 kuma wasu sama da 150,000 sun rasa ayyukansu dai saboda zargin suna da alaka da malamin nan na musulunci na ɗan asalin ƙasar Turkiya da ke nan Amurka Fethullah Gulen wanda hukumomin Turkiya ɗin ke zargi da laifin ƙulla makircin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara.
To labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Yeah.
To madalla yanzu a gugumu a nan Washington DC na cewa karfe 2 da minti 10 na dare gashin mu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bin sa shashanci ba.
Kana kashe da rashin tai akan bar arha haka ne. Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin. Daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a wakwanni biyu da suka gabata, an yi bayani a kan sukuk, wato cin bashi ko suka jari a tsarin Musulunci. Yau, za mu duba mahimmancin biyan haraji da kasafin kuɗi. Bakinmu, a rawun Mu'azu Modibo, Ishau Aliyu, da Sani Aliyu Dutsunma, za su faɗakar da mu tare da ba da shawarwari. A firarsu da Madina Dauda wakilin muryar Amurka da ke Abuja.
Menene kaddara? Maimakon a ce kana da trillion kaza a wuri kaza aje. A'a, mutanen da ke wahala nan, mutanen da ake za mu yi amfani da trillion kaza cikin trillion kaza din nan, mu kuma yi amfani da su domin kuma su ƙara kawo mu wani riba mu gina. Muna da matsalar wuta, muna so mun ɗebi waɗannan kuɗin mun yi amfani da su, amma kuɗin nan kuma suka zaɓi duka abin magana ɗaya ce, kuma duka magana na ɗaya ce. Sai mun buɗe ido, mun buɗe hankalinmu, mun buɗe tunaninmu, mun yi amfani da iliminmu yanda zai amfane mu, ba wai mu yi amfani da iliminmu ba mu ci gaba da zama bayan waɗansu waɗanda suka koya mu ilimin nan.
To yi su ƙarin magana ɗaya wanda akasarinmu mu yambo ku ba mu san mu yi.
To
duk duniya ba inda ba a biyan haraji irin Najeriya. Zaki ga mutum anan mai tamako a Sokoro ya gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki, amma gwamnati ce kuma ta bashi fili, don a doka gwamnati ce take da fili, ta bashi fili nan bai biya iye yawa ya biya naira miliyan 200 aka bashi fili, amma za gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki bai biyan gwamnati harajin ko sisi.
Wato harajin ƙasa kenan,
harajin
ground rent.
Wannan misali ne zan bayar. Mutumin da ya gina gidan miliyan 500 kai sa kayan alatu a cikin gidan na naira miliyan 100 misali, kana kwance baka iya biyan gwamnati miliyan 1 kowace shekara haraji? Sannan akwai mutane, akwai kamfanoni da yawa wanda idan za a zauna a dubi takardun su ba sa biyan haraji cikakke, sai su biya ko rabi ko wani abin. Haka shi yasa duk harajin da muke tarawa a Najeriya bai wuce kashi 6 cikin kashi 100 na yawan girman tattalin arzikin Najeriya, wanda wasu kasashe yana kai kashi 30 kashi 40 cikin kashi 100, amma mun kashi 6 ne kawai.
Bisau
ba za mu dawoma kan mai ba za mu ci bashi ba, za a yi abubuwa da yawa da wannan kudin haraji. Kuma duk kowace kasa a duniya tawakkalin su kan kudin haraji ne, ba kudin mai shiga ba.
Ana korafe akan kasafin kudin nan da shugaban kasa ya bada, misali irin kason da ya ba bangaren ilimi, irin kason da ya ba bangaren noma. Wace shawara zaka bayar ne ta yadda za a gyara?
Wato shawaran farko shine su kansu ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan ta kansu za a fara, saboda kasan tana da girma da yawa, bayan tana da girma da yawa tana da matsaloli na zamantakewa da yawa, saboda haka sai an fadada waɗannan ma'aikatu. Musamman in ka dauki minista guda ɗaya da yake kula da wutar lantarki, a wutar lantarki akwai al'amura na wuta daban-daban-daban, sannan akwai gidaje. To idan aka ware ka misali ma'aikatar gida, aka ba wanda ya san gida, aka hada shi da jami'ai da za su iya nemo kudade a cikin kasan domin harkokin gida, to zai fi sauri. Abinda ake cewa economic efficiency zai fi sauri. Kuma misali kamar harkan transport, duka waɗannan su suka fi samun mafi girma, kuma ƙasar tana da gibi. To amma kullum ai ƙasar tana da tarihi. Bashin farko da aka karba a Najeriya na fam miliyan 28 a 1959 kuɗi ne da aka karba domin aikin jiragen ƙasa.
Kuma kamun da ya riga mun biya ko?
A to ga jirgin ƙasa ai ya ƙare kafin yanzu da ake farfado da shi. Amma abin kulawa shine kamar yanda muka aminta, shine ƙasar Amurka kamfanoni ke girgina mata irin waɗannan abubuwa. kamar misali titunan jiragen kasan Amurka a shekaru 270 da suka wuce company ɗaya ne mai girma wanda ake cewa JP John Pierpont Morgan JP Morgan wannan sune suka fitar da kudade da rajiniyoyi suka ta aikace aikacin gina Amurka suke ta nemo kudade da irin tsarin da kamar wanda muka yi ta bayani a nan tsarin da su suka fahince shi kuma suka aminta da shi kuma tsarin su ya tabbatar da haka to mu kuma a yanzu in kin kalli kasafin kudin kasan kamar yadda na faɗa kasafin kudin in an koma a dauko standard wato ma'auni da majalisar dinkin duniya ta bayar duka suna da matsala saboda matsalan shine an ce a ware ma harkar lafiya kaza
to ai anan an ware ma harkar lafiya biliyan 269 ne kacal
to biliyan 269 idan kika kalli yanda asibitin suke ciki kowa inda yake ya kalli asibiti na gwamnatin tarayya ba na jiha ba to in kika kalli asibitoci kamar Abuja ki kalli National Hospital ki kalli State House Clinic waɗanda su
yanzu ma ake kuka akai
to kin ga gibin da ke ake bukata asibitin da abubuwan da ake bukata suna da yawa amma tsare-tsaren da muka yi ne an yi maganar kudaden pension to dole a dawo a yi maganar kudaden lafiya wanda aka bude ma'aikata take tare irin waɗannan kudaden da yanda aka sa mutane suka koma irin waɗannan hukumomin lafiya sannan ba su samu biyan bukata to abubuwan da ya shafi kasafin kuɗi abubuwa ne da ya shafi a koma a yi nazarin shin ya girman ma'aikatu ta ina za a nemo mutanen da za su koma su nemo wato abi standard da ake bukata na ayyuka kamar a ma'aikatan noma a samu wanda za su koma su kula da noman shi kanshi da kuma kudaden da ake bukata da kuma abubuwan da ake bukata irin waɗannan abubuwa dole sai an yi su
to abinda ya kamata mu falla mu kalla kasafin kudin nan yayi kin gane
yayi gashi ilimi an ware wa ilimi biliyan 435
mu daina kallon shi ta haka mu kalle shi da cewa Najeriya kasa ce mai mataki kusan uku na mulki akwai gwamnatin tarayya a mulki akwai gwamnatocin jihohi a mulki akwai gwamnatocin kananan hukumomi a mulki gwamnatin tarayya za ta yi iyakar nata gwamnatocin jihohi za su iyakar nasu gwamnatin karamar hukuma za ta iyakar nata a ni a nawa tunani da ke lura cewar kamar misali agriculture ba mafi karfin aikin abin wajen noma ya kamata a ce yana nan wurin gwamnatocin jihohi abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi ba kananan waɗanda suka tafi can wurin talakawan bane ba gwamnatocin jihohi ya kamata su sashi su san cewar suke da yawan mafi nauyin nauyin wannan ko a asibiti akwai primary tertiary and akwai primary education da tertiary education manyan asibitoci waɗanda sai abu ya gagara ya kai wani abun nan sannan za a zo wurin su sune gwamnatin tarayya kamata ta kalla ina kullum magana cewa kamar ilimin education da ake magana akwai inda ba abunda zai hada gwamnatin tarayya in ba dai Najeriya ba wajen primary education da secondary education kin gane wato wannan abun ya kamata kamar yadda suke magana da devolution ya kamata kowane a bashi hurumin sa a yau idan kika koma a local government ba ta aikin komai saboda jiha ta hana ta kila ta yi aikin amma na waye gari na ji ana magana cewa gwamnati ya tada yara yana ba su wurin shayi su sai shayi idan a wannan abun mai kirki
wani ma ai kiwo yake
ai awaki yake baya wani bulbalo ya saya yana ba yara idan wannan abun yana na alheri ne kamata yi a ce aiki ne na karamar hukuma kin gane akwai kowa ne ya shiga hurumin sa idan gwamnatin tarayya yau za ta ce okay za mu hiddo muku yanzu silos da ake manyan na sai na abin da ko kuma abin nan din da ake na processing na yahi karhin jiha wannan duk wasu abubuwa ne gwamnatin tarayya za ta shiga amma idan aka ce gwamnatin tarayya yau ita ce za ta ce mu za mu tai birnin Kebbi mu raraba mu talakawa kuɗi su yi kaza wannan duka ba hurumin su bane ba
Yusha Abubadin zo gare ka shawara ka ta ƙarshe ta yadda za a tabbatar da cewa yanzu da yawa ana kasafin kuɗi ba a ganin shi mutane ba sa jin shi kowa na kukan yunwa kowa na kukan ba ilimi kowa na kukan ba kaza ta yaya za a gyara
to an dauko hanyar gyara na gabatar da shi da wuri sai kuma ɗan majalisa su duba shi da wuri sannan kuma hukumomi waɗanda nauyin kasafin kuɗin ke kansu su sa ido akan duk kasafin kuɗin da aka yi sannan kuma in za a ciyo bashi a kasafin kuɗi to a ciyo sa da wuri saboda shi bashi a cikin kasafin kuɗi wanda shi ake karbowa shine yafi tabbas saboda shine zaka ce a baka idan kana tunanin zaka haƙi gangamin Peter ne to a cikin in har OPEC ta yadda ka haƙi miliyan 2,300 to a tsakiyar shekara fa tana iya ta sake maka ta ce ka haƙi miliyan 1 to irin waɗannan abubuwan dole ne a zo a karbo kudaden bashi da wuri a tafiyar da ayi kasafin kudin da wuri sannan kudaden da ake shiga daga haraji da sauransu su kuma su ci gaba da taimaka ma kasafin kudin sannan su kansu mutane waɗanda aka yi domin su su san abin da ake a wurin su sannan kuma su rinka tuntuba
Alhaji Adamu Mojibbo kana son ka ce wani abu ka faɗi sannan ka bada shawara
shawara da zan bayar shine lokaci yayi da gwamnatin tarayya za ta zauna da gwamnatocin jihohi su fahimci juna a fito fili a fahimci juna kamar yadda shi Malam Yushau yake fadi bankin duniya ta ce ya kamata kowace kasa ta kashe kaza na cikin dukiyarta a lokacin ilimi ko kiwon lafiya ko aikin gona gwamnatin tarayya ya kamata ta zauna ta gira gwamnati a ce to bankin duniya ya ce ya kamata mu a matsayinmu na Najeriya mu kashe naira trillion 1 misali akan harkan makarantu mu gwamnatin tarayya ba za mu iya bada fiye da miliyan biliyan 400 ba to dole mu zauna ku yarda ku ku kawo sauran balance na kudin na biliyan 600 nan domin mu kai ga wannan mizani wanda bankin duniya ta bamu ku kawo su a cikin kasafin kudin ku sannan sai mu zauna mu yarda ko ce jiya ga yawan kudin ta zata kawo sai a hada kudin nan sai a zauna a yi shawara ce to ga abin da za a yi da su kudin sai a ware su a ajiya babban banki sai a yarda haka za a yi maganan asibitoci haka za a yi maganan hanyoyi
to jama'a nan zan yi sallama da ku da fatan Allah ya kai mu mako mai zuwa inda za ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Mu'azzam Dibo a Malam Yashau Aliyu da Malam Sani Aliyu Dutsin ma da suka taya mu fira da Solomon Abu da Chubahiro Diodene da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau
to madalla a gaida Salo yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridan Najeriya
a kasarin jaridan namu na yau sun maida hankali ne akan karancin man fetur da ya mamaye jihohin Najeriya da kuma bikin Kirsimeti da aka fara a yau jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato IFMA ta cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta kasa ta samar da man fetur a babban dafan ta dake Ijebu dake nan Lagos sanarwar da kungiyar ta IFMA ta bayar da ya zo ne a daidai lokacin da kamfanin matatan man fetur ta kasa NNPC ya bada umarni ga dukkanin gidajen man fetur da kuma dafo-dafo na kamfanin da su ci gaba da sayar da man fetur da kuma lodin sa ba dare ba rana domin kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur da ya mamaye fadin Najeriya ita kuwa jaridar The Daily Trust ta ruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a karon farko yana magana game da matsalar ƙarancin man fetur da ke cinyewa a Najeriya inda jaridar ta ruwaito shugaban a shafin sa na Twitter yana godewa 'yan Najeriya da kuma neman gafararsu da shan alwashin cewa gwamnatin Najeriya tana iya bakin kokarinta na kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da yake cinyewa shugaba Buhari ne ya yi fatan 'yan Najeriya za su yi bikin Kirsimeti cikin kwanciyar hankali da lumana ita ma jaridar da Vanguard ta ruwaito wani labari ne da ke nasaba da harkokin tsaro a lokacin bikin na Kirsimeti inda ta ce jami'an tsaro a birnin tarayyar Najeriya Abuja sun kama mutane 146 da ake alakanta su da kungiyar Boko Haram wannan mataki dai na daya daga cikin matakan da jami'an tsaron suka dauka na ganin an tabbatar da tsaro a birnin Abuja da kuma fadin Najeriya a lokacin bikin na Kirsimeti haka kuma jaridar ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari yana yaba wa dakarun Najeriya a irin kokarin da suke yi na yaki da kungiyar Boko Haram da kuma tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya a daidai wannan lokaci na bikin Kirsimeti sai a ƙarshe inda jaridar The Nation ta ruwaito fadar shugaban kasar Amurka ta White House tana musanta rahotannin da jaridar The New York Times ta buga inda ta ce shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana 'yan Najeriya a matsayin waɗanda suke zaune a cikin bukkoki waɗanda idan suka je Amurka ba su da niyyar komawa gida a martanin da fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta bayar dai na cewa ko kadan shugaban Amurka Donald Trump bai furta waɗannan kalamai na batanci akan 'yan Najeriya ko kuma wasu kasashen da 'yan kasar ke shiga kasar ta Amurka ba a duk shekara. Da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya. Da fatan za a yi bikin Christmas lafiya.
To a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum Radio America. Suna na Ra'ayi ne sai sai wa kuka tsaya da tare Nigeria. Fatan alheri a gare ku, ina muku fatan barka da sallah. Ina fatan nan da Nigeria radio kuke fadaka da mu kuke fadaka da mu. Muna addu'a Allah wani ya kare mu kare ku gaba ki da. Kuma a wannan gari ne wannan sabo shekara mai kamawa da fatan za ku fito mana wani shirye-shirye. Ko ka saba imani shi can baya ma Allah wani ya kara muku albarka mun gode yake Amerika. Assalamu alaikum biyo ya khassa sunana Muhammad Sani Barran mai shego local gannan biyo. Allah biyo muna son ku san mun da san mun da girma shugaban kafa da irin jawabin da ya jiya ta ga in Najeriya hakuri ta ga irin matsalar da suka samu kansu ta fani mai sai muna kira da shugaban kasa wannan bayani nan gida ɗin shi kuma da ma haka ake san shugaba da za ta makawan shakuri da 'yan kasar shakuri. Allah ya saka mishi da alkhairi sai dai shawaran magare shi to manya-manyan ma'aikatan nan masu kula da tsayyade kuɗin mai to gaskiya ya kamata ya jinjine su ya tsawace su domin ka shiga lungu da saƙo su ga irin yadda masu mai ke gallaza ma talaka a wajen kai da mai.
Assalamu alaikum takin Hausa muryar Amurka mai magana Hamidu Kadan Labu daga nan Kadan Labu jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu ne kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu Nijar da Najeriya. Kuma Allah ya sa hukuman da suke yi nan da magaran a yi ta lahiya kuma a kare ta lahiya. Amin summa amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kalan Labo daga nan Kalan Labo yar da jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amerika ina so in ba da ra'ayina akan kamun da aka wa Muhammad Abba babban dan jaridan nan wanda yake bada labari a sashen Hausa na radiyon Faransa wanda aka kama shi da aka danganta shi da cewa wai yana tare da kungiyar Boko Haram domin sadaukar da ran shi da yayi wajen bada labari na gaskiya shi yasa aka masa wannan kazafin. To ba
to madalla kafin kai karshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice masu aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mandanao au suka lalace augocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin Tambin. A halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin Filipino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imani cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho ko wayar tarho a hawa na hudu da ya rayu daga wannan gobarar.
to madalla masu raro a nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin inda za ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen Christmas yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tana gabatarwa sai kuma Chubahiro Jojo ne wanda ya bada umarni kuma da ya ta mana sautin dan ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.